بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa, a wannan yammaci na Alhamis, wanda yau 6 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1446, wanda kuma ya dace da 6 ga watan uku miladiya 2025. Muna cikin sura ta 50, surat Qaf, wannan aya ta 36 da aka karanta. Mun yi bayani a kanta, ɗan ƙarshe ne ya rage. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa kam ahlakana qablahum min qarnin, da yawa da yawa muka halaka kafin su Qurayshawa na tsareku da yawa, ma'ana al'ummatai na annabawa. Hum ashaddu minhum batashan, wanda su sun fi su tsananin ƙarfi. Fanaqabu fil biladi, ya zamo suna ta bincike a cikin garuruwa. Hal min mahis, shin sun sami wata mafaka ko wata maboya? Mun yi bayani cewa wannan malamai sun yi fassara biyu, ko dai ana nufin fanaqabu fil bilad, sun raya ƙasa, sun yi gine-gine, sun yi kamfanoni, sun yi gonaki, sun yi dukkan wani nau'i da yake nuna ƙasaita da kuma ƙwarewa, da gidaje wanda suke ainihin na kecere ne, kamar yadda Al-Qur'ani ya ba da labari wurare da dama, suka fantama suka yi duk abin da suka ga dama. To amma kuma kash, sun ƙaryata manzannin da Allah ya turo, ya zama wannan abin bai yi masu amfanin komai a rayuwarsu ba. Ma'ana ta biyu, sun fantama a ban ƙasa. To amma da azabar Allah ta zo, suka tafi suna ta neman maboya da inda za su tsira, amma wannan bai samu a wajensu ba, tsira ba ta yiwu ba. To da wannan malamai suke cewa wannan yana nuna cewa zalunci ƙarshensa ba shi da kyau. Zaluncin nan ɗayan biyu, ko dai zalunci tsakanin bawa da mahaliccinsa, ko kuma zalunci tsakanin ‘yan adam ya su ya su. Allah ya ce, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wanda suka yi imani ba su cakuɗa imanin su da wani zalunci ba, to wannan su ne suke da aminci kuma su ne shiryayyu. Anan wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, ana nufin cewa ba su cakuɗa imanin su da shirka ba, ma'ana imanin su bai cakuɗe da wata shirka ko mai ƙanƙantar ta ba. To wannan ayatan daga cikin ayoyi da suke da bishara ga mu'minai da suka mutu da imani babu shirka komai karantin ayyukan su za su kai labari gobe alkiyama sannan kuma zalunci na biyu shine wanda yake tsakanin bayi wane zalunci wane su wane su zalunci su wane to wannan shi ma abu ne mai matukan hatsari saboda Allah subhanahu wataala yana cewa wa qad khaba man hamala zulma yace wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum ranan tashin alqiyama fuskoki gabaki dai sun rusuna sun kaskanta a wajen Allah layayye rayuwa ta dindindin ke tsaye da komai shi yake tsaye da kansa kuma yake tsaye da dukkan wani abu da ake ainihin bukata a rayuwa to cewa wa qad khaba man hamala zulman duk mutumin da yayi dakon zalunci to wannan mutum ya tabe kuma sunnar Allah a rayuwa ba a taba samun wani azzalimi da ya taba kyakkyawan karshe ba abadan ba taba yi ba sai dai idan ya tuba ya bar zaluncin to wannan shine ake samu saran kyakkyawan karshe shi yasa kai kokari ya zamo a cikin fayil ɗinka babu zaluntar bayin Allah ya zamo a cikin wato diwanin ka da zaka je da shi gobe alkiyama babu haƙoƙin bayin Allah da ka danne kuma zalunci mafi muni shine zaluncin shugaba akan waɗanda yake zalunta wanda Allah ya saka amanar su a hannunsa Allah ya ba mu iko mu gyara Allah subhanahu wataala sai ce inna fi zalika tabbas a cikin wancananka la dhikra akwai tunatarwa liman kana lahu qalbun ga dukkan wanda ya zamo yana da hankali aw alqa sam'a ko kuma ya kasa kunne wa huwa shahid alhali yana halarce wannan aya yabo ne ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma guna ce ga mushrikan quraishawa wasu malamai suka ce inna fi dhalika dinnan wannan ismul ishara yana komawa zuwa ga al'ummatai da aka halakar ma'ana mutun ya duba irin yadda suka yi kasaita kuma Allah ya share su annabi shu'aibu yana yi wa mutanansa gargadi yana cewa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih sai yace wa ma qaumu lutin minkum biba'id yace ya ku mutane na kada sabanin da kuke yi min ma'ana musun abinda nazo da su kai ya kai ku ga har irin abinda ya faru ga mutanen annabi nuhu ko annabi hudu ko kuma annabi salih ya zama kuma ya faru gare ku shine me shine halakarwa sai ce wa ma qaumu lutin minkum biba'id mutanen lutu ba sa da nisa da ku ba sa da nisa da ku ta hanyar zamani zamanin su bai yi tsawo ba kafin ku sannan kuma ba su da nisa ta fuskan mazaunai garuruwan ku ba sa da nisa da garuruwan su kuna wucewa kuna ganin gidajen su yadda suka zamo kango suka zamo kaman ba a zauna ba to kenan wannan halakarwa darasi ce liman kana lahu qalbun ga wanda Allah ya bashi cikakken hankali nan alqalbu ana nufin al'aqlu ko kuma inna fi zalika ana nufin tun daga abinda aka faro bayani na farkon sura ya zuwa yanzu to la dhikra tunatarwa ce kuma jan kunne ne liman kana lahu qalbun ga wanda yake da cikakken hankali kaman ana cewa wanda yake da mahaukacin hankali to ba zai iya gane duk wannan abubuwan ba kuma ba zai dauki izina ba Allah ya ce wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun Allah ya ce mun halitta saboda wutar jahannama a'adana Allahu ajalana da yawa daga cikin jinsin aljanu da kuma mutane menene sababin da ya kai su ga halaka lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma zukatan nan ba sa fahimta komai da shi fahimtar su ta bukatun rayuwar duniya ne kawai in duniya ta samu to hankalin su ya kwanta duk abin da suke nema ya riga ya samu kenan to anan sai aka ce liman kana lahu qalbun ga wanda yake da cikakken hankali kenan wanda ba shi da cikakken hankali duk abin da zaka faɗa masa na gaskiya ba zai fuskance ka ba kuma ba zai fahimce ka ba kuma ba zai gane cewa alheri ne aka zo masa da shi ba anan sai wasu malamai suka ce da aka ce liman kana lahu qalbun ga wanda yake da wata zuciya ta musamman wannan gabar tana nuna duk wanda yake da zuciya da ba ta fahimtar addini to wannan zuciyar da ita da babu ita uwarsu ɗaya ubansu ɗaya a shari'ance kenan ashe amfanin zuciya mutum ya fahimci a saƙon Allah ya aiki da ita ya aiki da wannan saƙon shi yasa da Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'al lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun Allah ya halicce ku ko ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata ba ku san komai ba to sai sun ya muku ji da gani da kuma zuciya domin ya zama kun gode ma Allah malamai suka ce wannan abubuwa guda uku sune sunadare na fahimta kunne ya ji ido ya gani zuciya ta fahimta to idan ukun nan ba su yi dan adam amfani babu abin da zai masa amfani a rayuwa kunnensa ba zai ji gaskiya ba idansa ba zai ga gaskiya ba zuciyarsa ba za ta fahimci gaskiya ba to wannan mutum da shi da dabba wasu ɗaya ubansu ɗaya Allah ya kiyaye to saboda haka aka ce liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a ko kuma ya kasa kunne ma'ana ya saurara gabar farko sahabban manzo alaihi salamu su suka fi kowa rabauta da wannan don su Allah ba kyakkyawan zakata ibn mas'ud ne ko ibn abbas Allah ya kara musu yadda yace da Allah ya halicci bayinsa gabaki daya banda annabawa Allah ya kalli zakata kakaf sai ya ga babu zakata mafi nagarta da tsafta kamar na sahabban manzo alaihi salam sai ya zabar wa manzon Allah su to ashe kenan sahabbai su ne mafiya tsarkin zakata su ne mafiya kyawun zakata kenan su suka dace da wannan liman kana lahu qalbun su suka fi kowa fahimtar abinda manzo alaihi salam ya zo da shi aw alqa sam'a ko kuma wanda ya tara ko kuma ya kasa kunne saurara wani daga cikin mushrikan quraishawa da yazo ya ga sahabbai gaba ga manzo alaihi salam yaje yana sifanta su yace nayi tafiya kasashe da kuma garuruwa naga yadda sarakuna suke da mabiyansu amma ban taba ganin yadda mabiya suke girma shugaba suke son sa ba irin manzo alaihi salam da sahabbansa yace idan suka yi shiru a gabansa yadda ka san an ce tsuntsaye ne a kawunanku kada ku motsa su tashi ma'ana sun tara hankali kuma sun kasa kunne to nan da aka ce liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wannan ya nuna ashe fahimta ba ta yiwa sai biyun nan sun hadu kunne yana ji kuma zuciya tana hankalta akwai lokacin da wani zai zo yana sauraron abu amma zuciyarsa kuma ta tafi wani waje to wannan ba zai fahimci komai ba kunnen ka yana ji zuciyarka kuma wani abin take tunani daban sai an samu muwafaka tsakanin zuciya da kunne sannan abin da kake ji ya shiga cikin zuciyarka kuma ka fahimce shi kuma ka amfana da shi da wahala a ce mutum ya zo kunne ne kawai yake ji zuciya ta tafi wani wuri ya fahimci ɗaya daga cikin goma abin da ake faɗa ballantana kuma ya zama har ya ɗabbaka shi wasu malamai suka ce wannan au wato adafi ne akan abubuwa biyu mabambanta liman kana lahu qalbun nan ana nufin malamai masu ilimi wanda suke karanta addini su fahimce shi shi kuma au alqasama shi kuma shine ga magarin mutane wanda zai zo ya kasa kunne kenan kaman anan ana cewa mutum biyu ko jinsi biyu za su gane sako ne kowa da ainihin hanyarsa shi malamin addini zai karanta ya fahimta zuciyarsa kuma ta kama abun shi kuma wanda bai kai matsayin ya karanta ba shi kuma me ake neman sa da shi yazo ya kasa kunne yazo ya zama ya saurara na sha fada mana cewa daga cikin ni'imar da Allah ya mana ilimi yafi shiga ta kunne sama da yadda yake shiga ta ido shi yasa da yawa zaka samu mutane sun rasa gani amma malamai ne ma na duniya dauki irin Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alai ina jin lokacin da ya rasa idanuwansa bai wuce shekara 10 ko dan sha wani abu ba ina zaton ko dai yana junior secondary school ko kuma bai wuce SS1 ba wani abu ne kamar da haka amma Ibn Baz malami ne na duniya irin su Abdul Hamid Kishk wanda shi ma wato mutum ne mai kwakwalwa malami mai basira kuma duk gashi ainihin fasa gani saboda ilimi an furike shi ta kunne abinda kaji da kunne ka furike shi sama da abinda ka gani da idonka to shi sa shi mutumin da Allah bai bashi matsayi na malunta ba to abinda ya kamata ya maida hankali wajen yawan sauraro ya maida hankali wajen zuwa inda ake darussan addini yana ji da kunnuwansa kuma yana tara hankalinsa anan malamai suka ce sai aka hada abubuwa biyu au alqasama ko ya kasa kunne wa huwa shahidun kuma yana halarce ma'ana zuciyarsa tana halarce da abinda kunnensa yake ji kenan koda ka zo majalisin karatu idan zuciyarka tana waswasin wani abu yanzu akwai wanda ba mamaki a yanzu maganar da muke yana nan kunnensa yana ji amma wani abu yake waswasi to wannan waswasin ba zai bari ya fahimci me ake faɗa ba wannan tunanin nasa ya rage kimar abin da yake sauraro domin dole ne sai sun haɗu sannan abu na biyu malamai suka ce wannan kuma yana nuna dole ne wanda yake buƙatar ilimi ya zamo yana samun kusaci da inda ake darasin addini wanda yafi kusa mafi yawa yafi tara hankali da sauraron abin da ake wanda yake nesa ba sosai zaka yana tara hankali ba amma wanda yake kusa yafi tara hankali ya zama ya kasa kunne ya fahimci abin da ake yi to wannan biyin duk mushrikan Quraisha sun rasa su na farko dai ba su da hankuna irin hankali na fahimtar addini abu na biyu ba su je inda ake yi ba ballantana su saurara to wanda ya zama bai iya karantawa ba sannan ba zai ji inda ake karantawa ba ta ina zai fahimci addini ba zai taba yiwuwa ba to kenan ashe nisantar inda ake karanta addini ba karamin cutar da kai bane musamman a wajen wanda bai da matsayi ne yaje ya karanta ya fahimta ne kan faɗa so da yawa a wannan gabar Allah ya yanke mana hanzari a rayuwar nan ta yanzu Allah ya yanke mana hanzari ilimin addini gashi nan a ko ina na gani da ido na ji da kunne da can sai mutum ya je ya zauna inda ake sannan zai iya je amma yanzu kyauta gashi nan a radio gashi nan a wayar ka gashi nan a mujallu gashi nan a kasidu ko mene daidai ake bukata Allah ya yada shi saboda yankan hanzari kada mutum ya samu abin da zai hujja da shi gaba ga Allah gobe alkiyama Allah ka datar da mu anan sai yake cewa wa kam ahlakana qablahum min qarnin ai ahlakana qabla kuffari quraishin urunan mun halakar da tsare ku kafin mushrikan quraishawa urunan kathira alqaryatu masu yawa min alkuffar na daga kafirai hum ashaddu minhum batashan shine kuwatan sun fi su tsananin karfi fa naqabu shine fattashu fil bilad suka dunga bincike ainihin aban kasa halimin mahis cewa za su samu wata maboya lahum gare su au li ghairihim ko ko shin akwai wata mafaka ko makoya ga wanin su min al-mauti daga mutuwa falam yajidu basu samu wannan ba inna fi zalika al-madhkur a cikin wannan abu da aka ambata da zikira shine kita la iza akwai gargadi da izina liman kana lahu qalbun shine aqlun ga wanda yake da hankali aw alqasama shine istama al wa'za ya saurari wa'azi wa huwa shahidun shine hadirul qalbi zuciyarsa tana halarce tana fuskantar me ake fada sai Allah subhanahu wa ta'ala
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب
الله سبحانه وتعالى سوداما إذن أكي غرغد يكو أكي بشارة توكما سيجاو هنك لمباي زواغ من ين أيوكان ساء wanda kowa ya sallama cewa ba shi yi wannan aikin ba dukkan garan mutum ko bai yadda Allah ya san mai da kasai ba to ya gamsu dai ba shi yayi ba kuma bai san wanda yayi ba ashe dole ne mu yadda Allah subhanahu wataala shi yayi malaman tafsiri da dama sun ce wannan ayar mayar da martani ne a wajen yahudawa Allah subhanahu wata'ala kaman yanda ya faɗa ya halicci sammai da ƙasai da abin da yake tsakani a cikin kwana shida ya zo a wani hadisi cewa Allah ya so mu halitta ranar Lahadi aka halicci ƙasa Lahadi Litinin kaman yanda wani asar ya nuna sannan kuma abin da yake ban ƙasa shi ma a kwana biyu sammai su ma a kwana biyu kenan kaga an soma halitta lahadi an kammala juma'a to sai yahudawa alaihim la'inullah suka ce wai Allah da yayi wannan halittar to sai ya gaji ta kwanta ya huta ranan asabar to sai suka samu asabar suna yawmur raha wato wuni na hutu shi yasa yahudawa kun ga ba sa aiki ranan yaushe ranan asabar yahudawa ba sa aiki ran asabar wai su a bisa riya wasu wai koyi suke da Allah Allah yayi hutun asabar su ma sai suke hutun ran asabar saboda su sun ce nahnu abna'ullah wai su sune ƴaƴan Allah wa hibba'u kuma sune ma Allah yafi so a bisa ƙarya to Allah subhanahu wata'ala sai ya ƙaryata su yace wa laqad khalaqna as-samawati wal arda tabbas mun halitta sammai da kasai nan aka ce wal arda da kasa to Allah yace wa min al ardi mithluhunna kasa kwatan kwatin sammai ne daga baqara hannasi babu ayat da tace wato kasai bakwai kamar yadda ake abin nan ake ambacin as-samawati sab'u sammai bakwai to ita ƙasa ba ai wannan nassin ba to amma da Allah ya ce wa min ardu mithluhunna ita ma ƙasa kwatan kwatin sammai ne to kenan wannan shi ya nuna ita ma ƙasa bakwai ce ƙasa ta ɗaya ta biyu har ya zuwa ainihin ƙasa ta bakwai kuma malamai suka ce tsakanin kowace ƙasar akwai tazara kafin ta biyu Allahu akbar yadda babu wani abin da ka sanya tokare sama bata iso ƙasa ba to kuma baka da abin da ya tokare ƙasa ta farko bata fada akan ta biyu ba baka da abin da ya tokare ta biyu bata fada akan ta uku ba haka Allah yayi wannan haka nan ita ma sama ta biyu babu abin da kake shi wanda ya tokare ta bata fado a jikin sama wanda yake ainihin ta farko ba to Allah ya ce ya halicci sammai da ƙasai da abin da yake tsakanin su a cikin kwana shida kuma malamai suka ce kwana shidan nan fa irin namu ba irin na Allah ba domin wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun shi wunin Allah alisafin mu shekara dubu ne kenan a wajen Allah manzo alaihi salamu har yanzu bai yi wuni ɗaya da rabi ba da barin duniya tunda wuni a wajen Allah shekara dubu tamu to wannan wuni shida da Allah subhanahu wata'ala yayi a wajen wannan halittu kuma saboda nuna kudura Allah subhanahu wata'ala sai da ya soma ma halittar sammai din tare da cewa akwai masu dan ra'ayi da suke nuna cewa ƙasa aka fara halitta wai saboda Allah ya ce wal arda ba'da zalika dahaha suka ce to shi addahu shimfidawa kenan ita aka fara halitta to muqaddara ma ita aka fara halitta ita kasar to amma ba a shimfida ta ba sai bayan halittar samai wannan da kada kai tunanin sai da aka dan tokare daga ƙasa aka dan tokare sannan aka gama halittar sama to sai da aka yi saman sannan ita ƙasa ma aka shimfida ta akan me aka shimfida ta Allah subhanahu wataala shi kadai ya sani wato akwai zunzurutun kwarewa da kuma ka ta fara iko a wajen halittar samai da ƙasa tun kafin Allah ya yi mu ya tanada mana abin da za mu bukata kuma bukatar mu bata isa ta kure ƙasa ba ba lokacin da za a ce akwai wasu bukatun mu wanda ba za mu samu a ban ƙasa ba babu wannan lokacin saboda kwarewar Allah subhanahu wataala akwai abubuwa da bai fitar da su ba a lokacin da bukatar ba ta zo ba yanzu irin su fetur irin su gas irin su menene duk gasu nan a lokacin da ake isa imanin dabbobi raguma dawakai a lokacin manzo alaihi salamu da wasu lokutan can duk Allah bai fitar da su ba saboda babu bukatar bukatar ba ta zo ba to amma da ma da yace wal khaila wal bigala wal hamira lidarkabuha wazina sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamu zai halicci abinda ba ku sani ba lokacin sahabbai ba wanda yake tunanin akwai wani abu keke babur mota balantana jirgin sama duk ba wannan tunanin to amma kuma Allah ya tana da duk abubuwan da za a kera wa'annan da abinda kuma da su za su motsa wannan shi zai nuna maka ta fara iko na Allah subhanahu wataala to anan malaman tafsiri suka ce Allah subhanahu wataala yana da ikon ya halicci ninkin baninkin sammai da ƙasai da abin da yake cikinsu a kan ƙasa da ƙiftawar ido ko da yake sai ba ƙasa da ƙiftawar ido suka ce domin Allah abin da ya ambata mafi sauri shine lamhul basar wa ma amru sa'ati illa ka lamhil basari aw huwa aqrab musan abin da ya kasa wannan ba amma shi a wajen Allah tunda ya ce aw huwa aqrab a wajen Allah akwai abin da bai kai kyamtawar ido ba amma yanzu kai ka san abin da ya fi kyamtawar ido ni dai ban san shi ba ban san shi ba to Allah yana da ikon ya halicci ninkin baninkin sammai da ƙasai da abin da yake tsakani akan abin da bai kai kyamtawar ido ba to amma me yasa Allah don ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun kai kake neman magirbi kai kake neman diga kai kake neman fatanya ka nemo dutse ka nemo rodi ka nemo yashi a nemo ruwa duka hada wannan ba ruwa aiki ba zai yi ba za a yi gini ga dutse ga siminti an haka foundation an kawo tsakuwa an kawo komai kowa ya hadu amma ba ruwa dole sai dai kowa ya koma aiki ba zai yi ba to mu muke neman waɗannan abubuwan da za a hadu ayi kaza shi ku Allah da ya ce kun shikenan an gama komai to Allah ya yi wannan don ya koya mana bin abubuwa a hankali don ya koya mana bin abubuwa a hankali idan aka bi abubuwa a hankali bukata sai ta biya kuma za ka ga mafi yawan abubuwa da Allah yake samarwa wanda dan adam yake bukata masu amfani mai dorewa ba kyamtawar ido suke samuwa ba yanzu kai kanka kawai kato aka gani daga sama kana dan kankani aka haife ka kwanciya ma sai an juya ka can sai an juya ka can aka kai matsayin an fara koya ma zama zaman ma sai an dan sa in tsummukara a saka a cikin masaki ko a saka a cikin roba a dan tare nan da in tsummuna to haka iya zama to aka taho wajen koyar rarrafe shi ma a hankali aka taho wajen koyan tafiya har ya zamo za ka fita a guje kaga saboda muhimmancin ka aka biyo da kai wannan daki 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 amma kalli dabbobi yanzu haifi dabba yanzu za ta fita a guje saboda ita ba ta da wani muhimmanci da ku zo ku gani a rayuwa yanzu za a yanke ta a cinye to kalli ilimi kowane iri ne ya taba samuwa rana daya dole sai ka faro in karatunmu ne na allo kai babbaku kai farfaru farfaru kai tattashiya kai saran tauri ka zo kai raushi ka zo kai barawan satu sannan kai satu kai kware ka zama alaran ba bazai yi a ce wai ka zama malami rana daya ba to haka nan je ka shima ilimin sana'ar shima sai an faro ka faro ABCD ayi primary wani ma sai an yi nursery akwai pre nursery ba wani sai an faro ma'ana dai sai a matakai dai bayan daya sannan akai wani abu wanda zai amfana kalli shuka ba daga ka je ka shuka zaka girbo ba zaka yi shuka ta kwana ita a samu ɗan kwanaki sannan ta fito sannan ta girma a zo ayi furi ayi maimai a dauki lokaci sannan ta kai lokacin bukata ma'ana ana nuna mana rayuwa daki daki ne duk wanda ba shi da planning na abubuwa a hankali ba zai ci nasarar rayuwa ba wani waken giza ne mai gaggawa cha yanzu magani yanzu kawai so yake komai ayi ta kare rayuwa ba haka take ba ko mai kuɗi in dai ba lokacin nan na ta fashe dandanan ba amma dai a da kuma wani ikon Allah wancan masu kuɗin a hankalin su kuɗin ya fi daɗewa wannan sha yanzu magani yanzu ka samu yanzu kuma ka rasa yanzu ba haka ake yi ba yau ka gan shi da motoci jifa-jifai bayan 'yan shekaru kuma sai ka gan shi a kan akwala an ce wani ɗan siyasa yana kan sabbi ya siyo bahu na kaji ya kawo gida ya ce to a ci don ya zama tarihi sai a ce wata ran an siyo bahun kaji an ci na gabali a samu ba haka ne ko ba haka ba ne ba abu ne wanda zai samu lokaci ɗaya amma galibi sunnar Allah za ka ga wanda suke samun kuɗi da wahala a hankali a hankali Allah ma bai fiye ɗora masu musibin kashe kuɗi ba yanzu mutumin da ya zo a ce sai ya yi faskare sai ya yi diga sai ya yi kaza a ce wanda ya zo ya sa data ta naira 1000 kaza ko ka gan shi da waya 200,000 ai ba zai yi ba saboda me shi ya san wahalar da ya sha ya samu wannan kuɗin kuma ka ce wai ya sa wani abu shi data ya zo kawai ya yi surutu ta ƙare to saboda haka duk wani abu mai muhimmanci za ka ga cewa a hankali ake cin nasararsa malamai suka ce shi yasa za ka ga ko da a halittu irin wanda suke da ta'anni yanzu a dabbobi za ga akwai masu bin abubuwa a hankali amma irin masu karambanin nan irin wanda ba natsuwan nan sun fi fadawa hatsari daga cikin abin da nakan faɗa wani abu wanda za ka kira kamar tatsuniya ko ka kira shi almara irin ta kakanninmu nakan faɗa muku cewa wani yana wai kan gadon ajali ya ce wa ɗansa na so in koya masa zaman duniya amma lokacin ya ƙure sai ya zana dabbobi ya ce ka je su koya masa zaman duniya daga cikinsu akwai hawainiya da ya je wajenta sai babana ya ce ki koya min zaman duniya ta ce to yaro zaman duniya yana da faɗi ban san komai da komai ba amma ka bi duniya a sannu ba kai ba kwaramiya za ka ci riba komai a tsanake in dai ka bi duniya a sannu haka ne ko ba haka ba ne to za ka ga tana bin komai a hankali daki daki kuma babu abin da ta rasa a rayuwarta komai ya yiwu to saboda haka wannan bayin Allah yana nuna mana ba a son gaggawa kada ka ce kana da ƙawazuci in ka fara abu dole sai buƙatar ka ta biya kada ka yi wannan ka ɗauki addu'o'i manzo Alaihi Salam yana cewa Allah yana karɓar addu'a bawa muddin dai bai gaggawa ba sabai suka ce wace irin gaggawa manzo Allah ya ce mutum ya ce na roƙa na roƙa na ji shiru yanzu wani in ya fara addu'a a cikin azumin nan to so yake ana gama karamar sallah ta fashe ba dole ba ne ba dole ba ne ba zai yi wa Allah ya karɓi addu'ar taka kuma zai baka amma kila sai bayan wasu shekaru saboda lokacin da aka jinkirta ya fi ma alheri kai kuma da ɗan ƙwaya-ƙwaya ne da za a baka sai ka lalata kuma ka tsuguna kana kuka to amma sai a tana dama sai wani lokaci daga nan sai a baka to dai Allah subhanahu wataala yace mun halitta samai da kasai da abin da yake tsaka fi sittati ayamin a cikin wununnuka guda shida wa ma massana min lugu kuma babu wata gajiya da ta shafe mu malume suka ce almasu shine a dan taba abu kadan kadan taba dauke to ko a ce ma dan kiris bai shafi Allah subhanahu wataala ba to ai wanda yake yin aiki da karfin jiki shine yake gajiya amma wanda bai yi aiki da karfi irin yadda kai zaka yi da karfi ba yoshi za a ce anifin a gaji gajiya kasawa ce saboda Allah ya san mu kasassu ne ma sai ya tanada mana bacci saboda zaka gaji ta ido zaka gaji ta kunne zaka gaji ta baki zaka gaji ta hannu zaka gaji ta kafa duk wannan kafofin suna samun maka da gajiya ka tambayi dalibi ko malami a zaune kake kana ta karatu awa 2 3 4 sai ka ji kaman an yi maka duka in ka kwanta sai ka ji ka tashi da kyar ido shi yake shigan maka da gajiya kaga baka daga hannu ka duka ba ko kuma kana ta sauraron abu kana ta saurare tsawon lokaci sai ka ji duka gaji kunne ya shigan maka da gajiya to ballantana hannu wanda dama zaka daga ka duka da karfi to wannan gajiyar da Allah ya san sai mun yi sai ya sama mana abin da zai tafiyar da ita shine bacci duk gajiyar da kai idan kai bacci ka huta sai ka ji wannan gajiyar ta tafi to shi yasa Allah shi kuwa tunda baya gajiya la ta'khuduhu sinatun wala nawm gangadi ba zai taba kama Allah subhanahu wataala ba ballantana ainihin bacci saboda kai gita wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin sai ce awwalu hal ahad farkon wannan wununnuka shine lahadi akhiruha al-jumaa karshe kuma shine juma'a wa ma massana min lugu babu wata gajiya da shafe mai ce ta abun shine wata gajiya wa inna ma ijaduha kawai samar da wannan sammai da kasai da abin da yake tsakani ya kasance wato bi qaulina kuni muka ce ku kasance fakanat sai suka kasance gaba daya wata'khiru yin wannan abun a hankali ta fuskar jinkiri lita'limukum ta'anni domin a sanar da ku bi a fil umur a cikin al'amurra ma'ana kenan kada kai gaggawa a wannan munasaba nake so in ce zaka ga matasa masu kishi masu san alkhairi a wajen al'umma sai kaga sun kafa kwamitoci ko a mataki na unguwanni ko a mataki na gari sai kaga matasa hamasa da ainihin karsashi da san alkhairi ya gargado su sai ga sun kafa kwamiti sai su fitar da wayansu wato ainihin anasir ko kace points ce wato mun kafa kwamiti wanda zai yi aiki kaza sai kaga an jero abubuwa wajen goma wai kuma duk su za su yi abubuwan nan daya ma a cin masa ba karaman nasara ba ce to sai su jero abubuwa wajen goma wasu ma 10-15 to da sun zo suka fara suka yi abu bai yi ba kawai shikenan sai a watsar sai ka nemi wannan committee sai ka rasa ban san iya matasa da suka zo mun da kwamitocinsu ba a tsakani uba ka ne mai ba da shawara a tsakani kaza to wala da an yi dan shekaru 2 uku sai ka nemi wannan matasan ka rasa to sunnar Allah na farko duk abin da za ka yi ma ka kalli me zai iya yiwuwa kada ka zo ka kinkimo aikin da ka san ba zai iya ba misali za ga matasa kamar yadda ce sun yi kwamiti ko kungiya cewa za a dinga daukan nauyin marayu za a dinga kula da gajiyayyu za a dinga kai magunguna a wajen wanda suke asibiti sannan za a magance daba ta unguwa za a magance shaye-shaye su ba 'yan sanda ba su ba sojoji ba su ba civil defense ba wani su za su yi wannan aikin kuma su a cikin tunaninsu wannan abin dole zai yiwu kasan shi matashi yana ganin komai zai iya yiwu a rayuwa to sai kaga cewa ba su san zurfin ruwan ba, sai su taga ɗaya sai su ga kwata-kwata ma ba su yi ba. Ina ma a ce in sun tashi kawai sai su ce mun yi kwamiti na taimaka ma yaran wannan unguwar ko wannan yankin, ‘yan sakandare wanda suke buƙatar su zauna karatunsu na jam misali, ko kuma wanda suka faɗi a madda kaza, mun yi kwamiti na yi masu bita ko yi masu lesson. Kaga wannan abu ne da zai yiwu. Matasa wanda suke masu diploma, NCE, masu digiri, su taimaka ma ƙannansu da ‘ya’yan unguwa wanda suke ‘ya’yan maƙota, su sama masu wani lesson da za su duka ilimantar da su lissafi, turanci da sauran abubuwa. Kaga abu ne wanda zai yiwu. Kuma tunda sun ɗauki abin voluntary za su yi, kaga ba sa jiran albashi dama. Buƙatar su yaran nan dai su zo a samu wurin yi, to irin wuri ana yi. Amma a zo a kamfato abubuwa masu faɗi, a faɗi kuma wanwar a kasa, wannan ba rayuwa. Duk abin da za ka kalli mai za ka iya, sannan ma ainihin ka tattago shi, Allah ya samu dace. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce,
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ويوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق
Allah yake cewa manzo alaihi salatu wassalam, fasbir ala ma yaqulun, kayi hakuri dangane da abin da suke faɗa, wasabbih bihamdi rabbika, kayi tasbihi game da gode wa ubangijinka, qabla tulu'i shamsi, kafin fitowar rana, wa qabla al-ghurub, da kuma kafin faduwa. Wa minan layli fasbihhu, kuma da dare ka tsarkake Allah. Wa adbara sujud, da kuma bayan salloli. Wastami' yawma yunadil munadi, kuma ka saurari ran da mai kira zai yi kira. Min makanin qarib, daga wani wuri makusaci. Yawma yasma'una sayhata bil haqq, ran da za su ji tsawa da gaskiya. Dalika yawmul khuruj, wancananka shine wuni na fitowa. Wannan umarni ne aka yi wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sannan kuma duk mun shigo a cikin wannan umarnin. Umarni a cikin alqur'ani malamai sun kasa shi kashi kusan uku. Akwai wanda manzo alaihi salam ake nufi shi kadai, akwai wanda shi da al'ummarsa ake nufi, akwai wanda kuma al'ummar ita kadai ake nufi. Allah subhanahu wa ta'ala yace, ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna. Yanzu da manzon Allah ake nufi, a shi manzo alaihi salamu an rufe kofa ba zai saki matansa ba. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فكون سيك يا أيها النبي بعد إذا طلقت با سيك إذا طلقتم النساء دان أسند مؤكي فطلقوهن لعدتهن. يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. Kaga annan manzo alaihi salam shi ake magana kai tsaye. To amma akwai lokacin da za a yi nida'i ya zama ya hada kowa da kowa. Nan tashin farko manzo alaihi salam aka yi ma wannan umarni. Allah ya ce masa, fasbir ala ma yaquluna. Allahu akbar. Yi hakuri akan abin da suke faɗa. Nan amma manzo alaihi salatu wassalam jigo na cin nasara. Nakan faɗa so da yawa, jigon cin nasara komai a rayuwa shine haƙuri. Wanda Allah ya bashi haƙuri ya bashi komai, wanda ya rasa haƙuri ya rasa komai. Domin babu yadda, musamman a ce zaka kira zuwa ga Allah kuma ka ce ba zaka yi hakuri ba, ba zai taba yiwa ba. In dai ka san baka da hakuri, to koma gefe, kira zuwa ga Allah ba naka bane, domin zaka ci karo da abuwa na bacin rai wanda rai baya so. To shi yasa wasbir fasbir a cikin Qur'ani, wato sai ka zauna kai wannan kanta wacce muke kai fasbir, ta zo haurare bakwai a cikin Al-Qur'ani, mai fa'un ma kawai. Fasbir, yi haƙuri, alama ya ƙulon a kan abinda za su faɗa, ma'ana Allah ya san za a faɗa wa manzo alaihi salam abinda ba daɗi, kuma duk ɗan adam ba zai so a jefe shi da kalmomi marasa daɗi ba, ba zai so a faɗa masa abinda ba ya so ba. To amma sunna ce ta Allah, babu yadda za a yi haka, rayuwar take. Inda ba don haka ba, Allah kawai sai ya sa mala'iku suna yawo, duk wanda ya furta wa manzo alaihi salam wata kalma mara kyau sai a makare shi ya mutu, ko kawai mala'ika ya tire ransa cike shi. To amma idan ya zamo manzo alaihi salam bai hadu da wannan abubuwan yayi hakuri ba, to waninsa ba zai samu abun koyi ba. To Allah sai ya ce fasbir ala ma yaqulun, kayi hakuri bisa abinda suke faɗa maka. Allah ya ce walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin wa'bud rabbak hatta yatiyaka al-yaqin. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tabbas mun sani cewa yana bata maka rai abinda suke faɗa maka mara daɗi, amma kayi haƙuri. Allah ya faɗi irin waɗannan abubuwa da yawa, قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. من سني سوى ينا باتا مكري أبند سكي فتا مكمر الدالي. تو أما كسني فإنهم لا يكذبونك باسا دنغن تاكزوا هذا قريا ولا يكذبونك باقريا تاكسكي بسنسا كمي قسكيان ولكن الظالمين سيرسوا الظالمين بآيات الله يجحدون. سنة جائن جاني دعاون الله سبحانه وتعالى أي سوسك ومن زن الله سنة الأمين تنكى في الأصوم يمسى وحي شيسا ونماذا قتكين سمي حنكني يكي تيوى كوكن سمي قزكياني تنينا نمتا شنس يازا إبييمكو كريابا كما سياجر مسلا ييمكو كريابا kuma ya aka yi bai yi muku ƙarya ba, yau mahalicinsa ƙarya. Kaga wannan shine hankali, kuma shine ainihin hangen nesa. To Allah sai ya ce manzo alaihi salam fasbir, yi haƙuri, alama ya ƙulun akan abinda suke faɗa. Sun ce masa mahaukaci alaihi salam, sun ce masa mawaƙi, sun ce masa boka, sun ce masa mai sihiri. Shi ya fi kowa hankali alaihi salam, amma ka ce masa ba hukaci, kai yanzu dan Allah da wani dan tara gutsa ya kalle ka kana babban mutum, ya ce ma kai mahaukaci ne, ya kake ji za a kare? Ko da mai wani dan matsayi matsane ballantana wanda bai ja abawa ya sunka ba, suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr innaka lamajnun. Ka duba rashin mutunci, sai da suka yi nassi akan sifar sa alaihi salam, ya kai wannan wanda aka saukawa Al-Qur'ani ukci ne. Manzo alaihi salam shi sa Allah yake ta bashi hakuri wurare da yawa. Sai aka ce masa fasbir ala ma yaqulun, yi hakuri a bisa abin da suke faɗa. To wani irin sinadaran ne zaka iya samun hakurin? To sai aka faɗa masa alaihi salam, aka ce wasabbih bihamdi rabbika, kayi tasbihi game da godewa ubangijinka. Nan wasabbih, wasu malamai suka ce shi mujarradin tasbihin ake nufi, wasu suka ce salloli ake nufi. To wanda suka ce sallolin su ma sun samu sabani, wasu suka ce sallolin farilla. Suka ce anan da aka ce wasabbih bihamdi rabbika qabla ulu'ish shamsi, kenan kayi sallah game da gode wa ubangijinka kafin fitowar rana kenan salli salatul fajr ka sallaci sallar asuba ibnu ashur yake cewa anan za a gabatar da cewa sallah ake nufi tunda an ce bihamdi domin a cikin sallah akwai alhamdulillahi rabbil alamin akwai karatun fatiha a cikin sallah saboda kake nan kayi sallar asuba wa qabl al-ghurub da kuma kafin faduwar rana shine sallan az-zuhur da kuma sallan al-asr ma'ana daga lokacin da rana ta yi zawali to sunanta ta tafi zuwa faduwa to kenan ka sallaci sallar az-zuhur da kuma sallan al-asr wa min al-layli fasabbihu kuma da dare ka tsarkake Allah aka ce salatayil maghrib wal isha ana nufin sallar magariba da kuma ainihin sallar isha to malaman da suka ce sallolin nafila ake nufi sai suka ce aka ce wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi suka ce to anan ana nufin raka'atul fajr ana yin ta ne kafin sallar asuba ma'ana kenan kai wannan sallah ta raka'atul fajr sannan wa qabla al-ghurub suka ce ana nufin su kuma sunnun rawati salloli da za a yi kafin azhar bayanta to wannan su ake nufi sannan wa min al-layli su kuma nafilfilu na bayan magariba da bayan sallar isha'i tunda akwai nafila bayan magariba da bayan sallar isha'i to wasu suka ce dubbin ma ake nufi gabaki daya ana nufin salloli na farillai na waɗannan lokuta kenan da raka'atul fajr da sallar asuba da kuma sunnar rawatib na kafin azhar da bayanta da kuma ita azhar din da asar da kuma sallar magariba da isha'i da kuma nafilfilu wanda suke ainihin bayan su sai aka ce wa adbara sujud da kuma bayan salloli to sai suka ce to wannan wa adbara sujud ana nufi shi tasbihin kansa tasbihi da ake yi bayan salloli na farilla manzo alaihi salatu wassalam yana cewa duk mutumin da ya subhanallahi 33 walhamdulillah 33 allahu akbar 33 ya cike 100 da la ilaha illallah wa la sharika la zuwa karshe to an gafarta masa zanubansa koda sun kai kumfan teku to kaga wannan yana nufin kenan wannan tasbihin bai kamata ainihin ya zamo an bar shi ba wasu suka ce a'a nan da aka ce qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub wa min al-layli ma'ana tasbihi ko da yaushe kayi shi ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira ya ku masu imani ku ambaci Allah ambato mai yawa suka ce to shi tasbihi ko kuma ambaton Allah kala biyu ne akwai ambaton Allah muqayyad wanda an dabaibaice shi da adadi da kuma lokaci akwai kuma wanda yake saki ba kaidi wanne ne muqayyad shine na bayan sallolin farilla wanda na ambata subhanallahi 33 har zuwa karshe sannan kuma ya zama bayan sallolin farilla shi yasa malamai suka ce wannan tasbihi 33 uku ba a yin su a bayan salloli na nafilfilu bayan farilla ainihin ake yi to sauran istighfari hailala takbiri tahmidi wanda su kun ba kaidi to wannan ko da yaushe ma in dai ba tsuno mutum yake yi ko kuma wani hali wanda bai kamata a ambaci Allah subhanahu wataala ba wannan dai dole mu takaita an riga an nuna mun lokaci amma akwai karin bayani insha Allah sai Allah ya kai mu gobe abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren